بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا cikin babi na farko na yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya bayyana girman sa. Muna fasali na farko a ciki zamu tashi fadin al-qadi Iyad. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال أبو العالية والحسن البصري الصراط المستقيم هو رسول الله وخيار أهل بيته وأصحابه. وحكاه عنهما أبو الحسن الماوردي حكى مكي عنهما نحوه. واتو يتي مالمي سنة ساباني ما سو تفسيري كم منين معنى الصراط المستقيم أن يامدي ديتيا لكلهم أكي روكا أجكين كراتم فاتحة يتي أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. الله كشرير دمو هن يامدي ديتيا صراط الذين أنعمت عليهم هنيا وأنك نعمة جريس غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدين الله سبحانه وتعالى يفشي دسوبا بعكم وأن دسكا بتش هنيا ما لم يسني صباني أكمل أكيد نفيد الصراط المستقيم. أبو العالية abul aliya a an yi saba wato mutane biyu ne suke da wannan sunan a cikin tabi'ai, amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan shi na farkon ne wanda sunan shi Rafi' ibn Mahran, akwai kuma Zayyad, amma dai Rafi' ibn Mahran din ne mafi inganci wanda yake yana cikin kibaru tabi'in wadanda suka rayu da kusan dukkan sahabbai, domin ya riwaya daga sayyidina, ya hadu da sayyidina Umar, yayi riwaya daga wajen shi ya musulunta a cikin khilafan sayyidina Abubakar. To wal Hasan al Basri an san shi, suka ce as-sirat al mustaqim, abinda ake nufi da hanya madaidaiciya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba hanyar manzon Allah ba, shi kanshi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine as-sirat al mustaqim wa khiyaru ahli baitihi, da kuma mutanen gidansa masu alkhairi. Anan ba za a ce ana nufin zababbun mutanen gidansa ba, domin mutanen gidansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk zababbu ne, kamar yanda sahabbansa suke dukkan su zababbu ne. Radiyallahu anil imam ash-sha'ir alladhi qala innama yahsuru al-immata bithnay ashar al-khati'una wa huwa khata'u فلقد قل ألف ألف إمام منكم جائز بهم الاقتداء. دا صحابنسا الله يكرم سير دا وتوندس كي زابقو ما بطا الخير. هدي كبا بايا تكن أطفن كوكو إضافة صفة موصوف أما دي معنان أبن دي كينو في كينو. حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي. أبو الحسن الماوردي يرويتا دقا أبو العالية دا الحسن البصري. وحكا مكي عنهما نحوه. كما مكي ما شهر الرمال من كراءة دا أكسني مال من قرآن المغربي الأندلسي شما يرويت ما كمان تنحكا دقا وجنسو. وقال سنن يتيكما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. واتو الصراط المستقيم shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sayyidina Abubakar da Umar. abinda ake nufi da kebe sayyidina Abubakar da Umar a nan wajen saboda kimman shari'a na al'umma yana cikin wannan zamanin guda uku zamanin sayyidina Rasulullah wato lokacin rayuwar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da lokacin khilafan sayyidina Abubakar da khilafan sayyidina Umar saboda mafi yawan sahabbai kuma ka lura ko sabani tsakanin sahabbai da tsakanin al'umman musulmi bai shigo ba sai bayan wannan lokacin ko bayyanan firak hawarij wanda suka fara bayyana bayan su sauran firak suka yi ta bayyana murji'a bayan su qadariyya jabariyya mu'tazila da sauran duka firak rafida da suka bayyana duka bayan sayyidina Umar ne shi yasa shahararren hadisin nan da sayyidina Umar yake tambayan labarin fitina da kuma abin da yake tsakanin al'umma da fitina aka fassara da cewa shine kofan wato shi sayyidina Umar wanda yana cikin dalilin da al-Imam Malik Allah ya kara masa yarda yawanci zaka ga yana barin hadisai har hadisai su ingantattu idan ba a san su ba kafin zamanin sayyidina Umar to yakan dakata daga aiki da su wato yana daukan hadisai wanda zuwa lokacin sayyidina Umar an san su saboda khairiyyan wannan zamanin bayan zamanin sayyidina Umar ba harakatul wad'i bai bayyana ba amma dai fitina ta bayyana a cikin al'umma wallahu a'lam saboda haka dai wannan lokacin sune kimman khairiyya na rayuwar al'umma musulmi wato kamar shekara 24 bayan hijran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wa haka Abu Layth As-Samarqandi wato wannan yana nufin hanyar su da yanda suka rayu shi yasa malamai ma aikin su kadai sayyidina Abubakar da Umar sukan dauke shi a matsayin ijma'i idan abu ya shahara zamanin sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar yayi abu kuma bai shahara cewa wani ya saba ba suna daukan shi a cikin al-ijma'u sukuti kamar yanda muka sani wasu ma suna ganin babu ijma'i sai a wannan lokacin saboda bayan nan malamai duk sun yi tafarruq cikin amsar sun rarrabu a garuruwa ilimi ya yadu a cikin sauran duniya saboda ka da wahala a iya samun yanda za a tabbatar da ijma'i bayan zamanin sayyidina Umar Abu Layth As-Samarqandi ya ruwaici makamantansa an Abil Aliya daga dai shi Abil Aliya fi qaulihi ta'ala siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala fa balaga zalika al-hasan wa tan cewa sayyidina Abubakar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamaninsa da sayyidina Abubakar da Umar sune alladhi siratal ladina an'amta alaihim yace sai aka kaima al-Hasan al-Basri shi yasa a can aka ce qala Abu al-Aliya wal-Hasan al-Basri as-siratul mustaqim huwa Rasulullah saboda Abu al-Aliya ne ainihin ya faɗi magana amma da aka zo aka faɗa wa al-Hasan al-Basri yayi istihsanin magana ya tabbatar da shi yace qala sadaqa wallahi wa nasaha yace lallai yayi gaskiya kuma yayi nasiha wa haka al-Mawardi dhalika fi tafsir ihdinas siratal mustaqim al-Mawardi a cikin tafsirin sa a wajen fadin ihdinas siratal mustaqim ya kawo wannan hikaya an Abdurrahman ibn Zaid wato an ruwaita daga Abdurrahman ibn Zaid wa haka Abu Abdurrahman as-Sulami Abu Abdurrahman as-Sulami at-Tabi'i kenan domin Abu Abdurrahman as-Sulami suma dan an ambata guda biyu ne akwai at-Tabi'i sannan akwai kuma Abu Abdurrahman as-Sulami daga baya wanda shahararre wanda yake cikin manyan malaman sufai an ba'dihim fi tafsiri qaulihi ta'ala cikin fassaran fadin Allah subhanahu wata'ala faqad istamsaka bil urwati al-wufqa lalle yayi ruko da igiya mafi karfi wato shari'a ita ce musulunci qilal islam wato wasu kace al-urwati al-wufqa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kace kuma a'a ana nufin musulunci innahu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato al-urwati al-wufqa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kace a'a ana nufin musulunci wasu kace a'a ana nufin shaidan tauhidi shaidan la ilaha illallah muhammadur rasulullah duka dai kuma ibaratu na shatta wa ma'ana ka wahidu wa kullun ila zakal kamal yushiru annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulunci kalman tauhidi duk za su iya nufin ma'ana daya wa qala sahl ibnu abdullah fi qawlihi ta'ala cikin fadin allah
in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, idan za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku iya iyakance su ba. A qala ni'matuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato abinda ake nufi da ni'imar Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'imar da Allah subhanahu wataala yi mana na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda har yake goranta mana ko laqad mannallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan, da sauransu wanda yake nuna girman ni'iman aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqathakum minha, da sauran waɗannan ayoyi da suke nuni da girman ni'iman aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin mu. Wa qala ta'ala wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun al-ayatayn. أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو الذي صدق به، وقرئ صدق بالتخفيف، وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون، وقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل غير هذا من الأقوال. وأكتشفكما هكفت أن الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق دوان ديزول قسكيا وصدق به دوان دي قسكتا وانا وان دي زور قسكيا أولئك هم المتقون وانا نسوني ما سطورا الله سبحانه وتعالى يتي ما في يوم معلمان تفسيري سنتفع كان تيوان الذي جاء بالصدق شيني عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم وزكا تيوه هو الذي صدق به وزكا تيوه شيني دي وان دي قسكتا الذي جاء بالصدق شيني جبريل عليه السلام وَصَدَّقَ بِهِ وَنْدَ يَغَسْكَ تَعْدُمْ كُمَا شِنِي مَنْزَنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصَلَّى وَقُرِئَ صَدَقَ بِالتَّخْفِيفِ وَسُكُمَ سُمْكَرَنْتَ صَدَقَ وَصَدَقَ بِهِ سَوْدَاكَ أَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ شِنِي كُمَا أَلَّذِي صَدَقَ بِهِ وَتَنْتُكْ تَيَنِي أَنَا مَغَنَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصَلَّى وَنْدَ يَزُو دَ غَسْكِيَا كُمَا يِي غَسْكِيَا چِكِنْ زُوَنْ سَ دَ غَسْكِيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصَلَّى. وَقَالَ غَيْرُهُمْ الذي صدق به المؤمنون وسمسكتي الذي جاء بالصدق دي شيني النبي صلى الله عليه واله وسلم اما وصدق به وندا اكي نفي دا يا غسكتا كو سم غسكتا تو سوني مؤمني واتو دي مؤمني دا سو غسكتا الله سو غسكتا منزان الله صلى الله عليه واله وسلم. وقيل ابو بكر اكتي انا نفي سيدنا ابو بكر ني سو دغا نان هر ان كراشي صديق كو سو دا شهرريار قصه دا اكا سني na Isra'i da Mi'raj, wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin ma ya ji labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Mi'raj, yace eh in dai yace yayin na yadda yayi in kana qala faqad sadaqa, in dai ya faɗa mun yi magana kwanakin baya gurgudu wani lokaci a karatu akan wannan ma'anan, wato me yasa idan mai gaskiya ya aka saba da gaskiya daga wajensa in wani yazo da labari, in wannan mai gaskiyan yazo da labari saboda an saba da gaskiya daga wajensa, to sai ya zama duk abin da ya faɗa an yadda da shi saboda daga shi ya faɗa ba tare da tsayawa a auna wannan magana. Shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada labari, yana bada labarin sanuwa tayi magana tayi kaza, sai sahabbai sai ya ce to ni dai na yadda kuma sayyidina Abubakar ya yadda, Umar ya yadda, ba tare da sayyidina Abubakar da Umar sun ce sun yadda ba, wato saboda ya san karfin imanin su, ga dai labarin yana da nauyi to amma karfin imanin su ya kai tunda ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su auna shi a wani ma'auni na hankali, kuma ma'aunin cewa bari mu ga ya dace da hankali ko bai dace da hankali ba, dacewa da hankali, hankali ne ake umurni ya dace da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to nan ne hankali yake. Mun yi magana shi ma akan wannan da tafawutul uqul, yanda hankula suke da tafawut, wato na wani ya wuce na wani, yanda kuma bayan ma haka har yanzu ma ilimi ya zo ya kai ya gane shi akwai wani abu kuma wanda yake gaban ma hankali, ilimin dan adam ma ya kai ya gane wannan akwai wasu abubuwa wanda ba da hankali ake riskan su ba, ana riskan su da wasu hawas wanda yake suna gaban hankali, saboda haka mutun tuni imani ya riga ya tabbatar mana da wannan akwai abin da ake ce mai imani, wanda yake kuma idan abu yazo ta burhan, wanda ka tabbatar da yaqinin cewa daga Allah ne subhanahu wataala ko daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, saboda haka ka yadda ba tare da auna shi akan ma'aunin hankali ba, ba laifi bane aunawa akan hankali, musamman Allah subhanahu wataala yayi umarni da aiki da hankali a wurare da yawa alqur'ani, amma za a daura ne a ma'auni na hankali domin tabbatar da wannan magana ba domin gwada ta a ga gaskiya ne ko ba gaskiya bane a ga ta dace ko ba ta dace ba wato shi hankalin ne za a zo a daura a ma'auni na wannan magana a jawo shi a tabbatar sun dace ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a daura a ma'aunin hankali ba Fakila Aliyu mun suka ce Ali karramallahu wajhahu saboda shine ya fara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so wallazi ja'a bi sirki sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi sayyidina Ali wanda yake farkon wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Fakila ghayru hadha min al-aqwal kuma an fadi wasu maganganu ba waɗannan ba wato wasu sun fassara da wasu fassarai din an mujahid fi qawlihi ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub an ruwaita daga mujahid cikin fadin Allah subhanahu wataala da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa mujahid yace abinda ake nufi da wannan ambaton Allah ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam watan da ambaton sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne zukata ke natsuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in an ambace shi an ambace Allah ko rasulullahi rasulullahi muhammadun rasulullah duk lokacin da aka ambace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambato ne dumniyan na Allah subhanahu wataala a cikin ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam الفصل الثاني فصل نبيو cikin wannan babi na farko bi wasfihi ta'ala lahu bi shahada kuma ya ta'allaku biha min al-thana'i wal karama watan cikin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sheda cewa shi shahid ne ko shahid ne wato shi mai sheda ne akan dukkan mu'mini kalmar mai sheda din tana da ma'ana da yawa daga ciki yana nuni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarayyan shi da halitta a barzakh tarayyan sa da halitta sallallahu alaihi wasallam wato wasu suna bambanta rayuwar duniya da rayuwar lahira amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana mai tarayyan sa kuma wannan abu ne wanda hadisai da dama sun tabbatar da shi a hadisin ardul a'mal wato bijirar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan bayi gaba daya in ya ga abin godiya a ciki ya gode wa Allah subhanahu wataala akan shi in ya ga abin saba wa Allah subhanahu wataala ya nema musu gafara domin in ba haka ba kuma da irin yanda zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana ga man shin baka gani ba abubuwan da suka faru kafin ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekaru aru amma Allah subhanahu wataala yana tambayin shin baka ga kaza ba saboda mene saboda shi shahidan ne tunda shahidan ne kuma to dole ya zama shi zai bada sheda to amma shahada kala biyu ne akwai gani da ganin Allah ban san ko an gane ba gani da ganin Allah tunda Allah ya ce an yi to na gani saboda karfin imanin mu'mini ban san ko an fahimta ba kamar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tambaye shi yayi wayi gari ko ko da yake hadisin akwai maganganu wanda yace menene yace kamar yana ganin mala'iku kamar yana ganin aljanna an sauke ta kamar yana ganin kaza saboda mene saboda karfin imani gani na karfin imani kenan ko mutumin da wani yazo yana shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ciniki ko yazo yewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shaida don mene don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to shikenan kawai abin haka ne a gaba na akai ban san ko an fahimta ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka akai to a gaba na akai to wannan gani ne na imani idan Allah ya faɗa sai ka zama kawai ka gani tunda Allah ya ce haka ne kafi yadda da fadin Allah akan iliminka kafi yadda da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ka sani ko kaman kissan mutumin da ya tashi yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne baban sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baban ka wane yace wallahi da yace baba na wane ne daban da abin da ya fada din shi zan zauna akan sa shine baba na fi yadda da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har akan abin da na san shi da yake ni sallallahu alaihi wasallam misalan wannan suna nan da yawa a ciki akwai hadisi shi ma dai mutu kallamun fihi ko na mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da mace ya masa amfani da dhamirin mace shikenan kawai sai ya ji akan shi shi ya koma mace sai fara laluban jikin shi to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da dhamirin mace yana kiransa to kawai shi sai ya ji ya koma mace ne yana bincikawa dan ya ga yaya ne to haka wannan duka gani ne na imani watan kallo da gani na imani da gani na tasdiki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahid ne ga al'umma a irin wannan ganin na Allah subhanahu wataala sannan kuma shahid ne ga al'umma akan abu tayar da domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari kar mu manta dukkan rayuwar nan da mutane da yanda aka rayu kafin zuwa wannan rayuwar tamu ta duniya ko hadisin annabi Adam alaihi salam da aka bijirar masa da ƴaƴansa gaba daya yazo yana kallon su ɗaya bayan ɗaya yana ganin su ya ga wannan haka har ya ga annabi Dawud ko ya jabi da shi dogon kissa da ya tambaya shekara nawa Allah subhanahu wataala ya bashi aka fadi yace a ƙara masa daga cikin shekarunsa wannan hadisi ne muttafaqun alaihi duk da yake abu ne da ya faru a wata duniya kafin wannan duniyar tamu saboda haka haka dai kuma duka cikin ana kiranta alamud darri kuma ya ta'allaqu biha min as-sana'i wal karama qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ya kai wannan annabi lallai Allah ya aiko ka mai sheda ga mu'minai wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu wa shahidan mai sheda ga mu'minai gaba ɗaya ko ga dukkan halitta wa mubashshiran kuma mai albishir wa nadhiran kuma mai gargadi domin duka dole suna tafiya tare ne albishir na gargadi jama'a Allahu lahu ta'ala fi hadhihi al-ayati duruban min rutabil usra wa jumlata awsafin min al-midha faj'alahu shahidan ala ummatihi li nafsihi bi iblaghihim ar-risala wa hiya min khasa'isihi sallallahu alayhi wa sallam wa mubashshiran li ahli ta'atihi wa nadhiran li ahli ma'siyatihi wa da'iyan ila tauhidihi wa ibadatihi wa sirajan muniran yuhtada bihi lil haqq wato Allah subhanahu wa ta'ala ya hada masa nau'o'i na darajoja na daukaka na fifiko sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan aya da kuma tarin sifofi na yabo sai ya sanya shi mai sheda ne akan al'ummansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da isar musu da sako wanda yake wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya kebance shi da su wannan shedan akan al'umma da isar da sako sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ka san al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim al'ummar da Allah ya zabi wannan ya zama mai sheda a kanta to ka tabbatar al'umma ce wadda take cikin rahma al'umma ce wadda take cikin jinkai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi yake cewa wannan al'ummar tawa al'umma ce wanda take cikin rahma take cikin jinkai ba ta da azaba a lahira duk azaban ta a duniya ne amma a lahira wato mu'minai ba su da azaba kamar yadda muka sani man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala al-jannata wa in zana wa in saraqa la yakhludu fi an-nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman da makamantan wadannan dai wanda suke nuni da mithqalu dharratin min iman wanda suke nuni da wato ba ma wanda ma bai taba aikata alkhairi ba a cikin wannan al'umma koda ya dan shiga wuta ta hillatul qasam ne zai shiga a fitar da shi kuma wanda bai taba aikata alkhairi ba gaba daya duka dai saboda rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malamai suna bada misalin hadisin mutumin da yake zuwa ya sha giya ya dawo ko ya sha giya ya zo ana dukan sa. Duk daga cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ko ko da ma'anan wa huwa mu'min din dai. Amma sai ga wani shi kuma zai zo ya sha giyan ya dawo ya zo ana dukan sa wani ya la'ance shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a ka daina la'anan shi, ba abin da na sani akan sa sai cewa shi yana son Allah, yana son manzon Allah, wato mu'mini. Duk da a can ga an ce mashayin giya ba zai sha giya yana mu'mini ba, amma sai gashi kuma anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wa wanda ya je ya sha giya sheda cewa ba abin da ya sani akan sa sai cewa masoyin Allah ne, masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka dai wannan al'umman gaba ɗaya ji suna cikin rahma, suna cikin jin kai saboda samun annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da Allah ya nufe ta da rahma, ya nufe ta da jin kai, ya nufa ta zama watan al'umma wacce take kewaye da jinkin Allah subhanahu wataala, sai ya zabe ta ta zama al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mubashiran li ahli ta'atihi, kuma mai albishir ga wanda suke biyayya ga Allah subhanahu wataala. Wa nadhiran li ahli ma'siyatihi, ta'a ga Allah ko ta'a da manzon Allah duka abu ɗaya ne. Man yuti rasula faqad ata Allah, atiu Allah war rasula, biyayya ga Allah subhanahu wataala shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine biyayya ga Allah, haka sabawa. Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu, ko wa man ya'si Allah wa rasulahu, so da haka shi ma sabawa, sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sabawa Allah subhanahu wataala, kamar yadda saba wa Allah, saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato mai gargadi ga masu saban Allah subhanahu wataala, wa da'iyan ila tauhidi, kuma mai kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da bauta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ibadatihi, da kuma bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kadaita Allah subhanahu wa ta'ala cikin tauhidi, cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi, kuma a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine wasirajan muniran yujada bihi lil haqqi, kuma wani fitila mai haske, mai haskawa sallallahu alaihi wa sallam, wanda ake shiriya da shiriyansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ake shiryuwa da shi, yake zama wato abin da yake haskawa halitta. Da yawan mutane suna bin hanya, suna dacewa da gaskiya da fitransu ko, amma in mutum ya dace da gaskiya da fitra, bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ba shiryayye bane, ba shiryayye bane. Yana cikin abubuwan da ke iskali ga wasu, sai su ga mutum gashi ba musulmi ba, amma kuma yana kan wasu abubuwa wanda yake na fitra. To wannan kasancewan shi akan abubuwa na fitra baya nufin cewan ya zama shiryayye. Don mene? Don an zare bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin da yake ba yana yi don koyi da manzon Allah bane. Shi kuma Allah subhanahu wataala ya haƙi shiriya sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kissa shahararriya ta Isra'il. A to wannan hadisin yana da dan tsawo ba laifi, ina ganin zamu bar shi. Na sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kila jibi, in Allah ya kai mu zamu karanta shi. Akwai kissa na Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda malamai suke bada misali da shi, na Isra'i mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watan tafiya zuwa ga Allah yuta dadi ilil haqqin, da kuma tafiyan wanda yake amfani da kwakwalwa da ilimi da tunani da sauransu zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda yake duka zaka ga zahiri za su iya isa zuwa ga abubuwa makamanta, amma a ƙarshe wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai ne Allah zai karbi aikin sa wancan duk abin da yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya san yanda zai saka mishi kuma yana cikin hikiman Allah subhanahu wa ta'ala ya hana samun yardan sa sai ta kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mu hakura haka nan mu bar abin da ya rage da tambayoyi na'am na'am akram Allah na'am manaji
assalamu alaikum
wa alaikum salam
assalamu alaikum
manaji wannan ba zai daga muryan ba kawai dan recording ne
mace ne sai ta fasikanci sai ta samu kudi
na'am
sai ta tuba
ban ji ba to naji mace ce ta yi fasikanci sai ta samu kudi sai ta tuba
na'am su kudin ya zama Allah ya gare ta ko ya zama haram
to mafi yau malamai suna cewa daga cikin tuban kudin da aka samu ta hanyar da ba hanyar Allah ba a fita daga wannan dukiyar dan Allah sai an barranta daga shi an fita daga cikin sa a wannan dukiyar kamar misali kudin da aka samu ta hanyar kamar giya ko makamancin wannan to idan mutum ya tuba daga cikin cikan tuban sa ko alaman tuban sa ya fita daga wannan dukiyar da ya tara ba ta hanyar Allah ba da ya samu ba ta hanyar Allah ba so wannan shine abin da yafi shahara amma shi Allah subhanahu wataala kuma yana yafewa wanda ya so ta yanda ya so abin da dai yake kaulan wahidan shine a wannan dukiyar nata wato idan ya tabbata ta hanyar haram ta hanyar wannan abin da ka faɗa ta tara shi to najasaccen dukiya ne amma idan ya zama halit ne wato tana da wannan dukiyar kuma tana da wasu kuɗaɗe ban da shi tana harkoki tana juyawa to anan za a lura da wanne ne ya rinjaya abin da ya rinjaya za a bashi hukuncin dukiyanta kawai dukiyanta gaba ɗaya idan mafi yawa tana aiki tana sana'a tana kasuwanci sannan kuma tana abin da ka ambata ta haɗa kuɗi daga baya ta tuba ta bari to kaga ba za ta iya gane wanne ne dukiyan da ya zo mata ta wancan abin wanne ne ya zo mata ta sana'anta ko aikinta na gwamnati ko makamancin wannan ba wannan za a ba abin da ya rinjaya wato tunda ma'aikaci ya ce da sauransu za a ba shi hukunci shikenan dukiyanta za a ɗauke shi halal wallahu a'lam na'am
karau kuma Allah ƙarin bayani kadan akan sahabin da kuka ce maiki sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da kinayar mata ya dan yi kokarin da yi haka ko ina da yi laliban jikin shi ina bukatan karin bayani Allah takaice
ba wani kawai shikenan bayanin kawai dai wato ana nuna hadisin akwai magana a kansa da inganta ba min haythul sanad kawai abin da yake nunawa dai wato tsananin gaskatawan su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan
na'am sai tambaya ta biyu a karin kullum kamar bayanin da kuka yi cewa duk wanda ya kasance da kyawawan ɗabi'u in bai karbi musulunci ba bai da uzuri saboda bai sallama wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kamar waɗanda su kuma sako bai isa gare su ba su kuma su ya za a dauke hukuncin su Allah ya karbi
ai wanda sako bai isa gare su bayyanannen abu ne Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kunna mu'abbibina hatta nab'atha rasula Allah baya kama mutanen da bai aika musu da manzo ba. Ko da yake da maganganu da yawa gargashin wannan amma dai wannan shine kauli mafi rinjaye musamman matsala ce ta aqida ta addini saboda haka duk hadisan da suka zo na azabtar da wasu ɗaiɗai ko hadisai ne ahad wanda malamai ba su cika amfani da su ba wasu malamai jamhurin malamai ba su amfani da su a irin wannan masail. Saboda ala kulli halin wannan bayyanannen abu ne sanannen ko sani ne ga kowa ahlul fatra waɗanda sako bai isa musu ba ba inda za a azabtar da su a wannan kenan sanan na biyu waɗanda sakon ma ya je musu ba daidai ba malamai da yawa suna ɗaukan su daidai da waɗanda sakon bai je musu ba mutanen da misali sunan musulunci ya je musu amma ba ta hanyar da'awa daga malaman musulunci ko masana musulunci ba ta hanyar kafafen yaɗa labarai da sura mare kyau akan addini kamar da aka sawwara shi kamar ta'addanci ko makamancin wannan to har yanzu su sako bai iso musu ba su Allahu a'lam Na'am. Ba tambaya?
Akwai tambayoyi guda biyu?
Na'am.
Da wani ya rubuto kuma ya sake yana ta rubuto su. Na farko shine mutumin da yayi aure ya aure mace sai bayan sun tare sun ma dan jima da tarewa sai ya gane tana da wani juna ta zo da shi daban. To shi kuma yana ci gaba da son matar shi haka a haka din. To shine sai a tambaya akwai wani yanayi da zai bada cewa ya ci gaba da zama da ita matsayin wannan auren bayan kuma ta shigo tare da tana da wani ciki daga waje.
Sadanganta da hanyar da aka gane din. Shi dai abinda shari'a ya ce kawai idan an haihu bayan wata shida ko wata biyar da kwana 20 da wani abu. Kawai ɗa na wannan auren ne. To amma idan ya tabbata da abinda ya kore zato cewan an yi aure da ciki a kai, to kamar inda ka sani za a yi fasting auren za ta bayan ta haihu idan rabon shi ne za a sake ɗaura aure. A wannan kenan ko da yake Ibn Taymiyyah ya saba da sauran malamai a kan idan cikin na mutumin ne, idan cikin nashi ne. Misali ta ɗauka daga shi ba da aure ba, to idan bayan aka yi aure da wannan cikin za su ci gaba da zama kawai a ganinsa har ta haihu, shi ke nan a jingina masa ɗa idan ta zo da shi bayan na'am bayan watannin da shari'a ta ce alwaladu lil firash. To kuma dai ya kalli maslaha ne da wasu abubuwa ya wannan. So ala kulli halin ya danganta da hanyar da aka bi wajen tabbatarwa ɗin cewan ciki ba nashi bane. Ka san dai addinin musulunci baya fifita hanyar shi addini a game da haihuwa da sauransu da makamantan wannan abubuwan ciki na wane ne da sauransu. Maslaha yake kallo, ba wai ta haƙiƙin wane ne uba ko wane ne ba uba ba, maslaha yake kallo. So dalilin maslaha ya rurrufe ƙofofin wasu abubuwa. Don haka misali ta hanyar DNA ne aka gwada, to kaga wannan ba wani abu ne wanda musulunci yake amfani da shi don sanin ɗa ba. Ko kawai ma'auni na musulunci shine an ɗaura aure bayan aure da watanni kaza ta zo da ɗa. Idan ta zo da shi kafin wannan watannin ba ɗansa ba ne, amma bayan wannan watannin ne ɗansa ne. Wallahu a'lam. Amma idan har ya tabbata ɗin da ya ƙini cewan ba ɗansa ba ne, to za a yi fasikin wannan auren sai kuma ta yi istibra ta gama ta idan rabon shi ne sai a ƙara aure.
Na biyu matan da take da aure to sai ta fita kuma ta yi lalacewa a waje, tana da wani istibra'i da za ta yi ko wani abu, misali ya zama mijin bai sani ba amma kuma ta yi wani abu a waje, ko kuma ya zama ta hanyar da mijin ya sani, hukuncin su yana bambanta ko?
To idan ya sani ya tabbata, to ai ka san dole dama za ta yi istibra'i. Zai daina zuwa mata har sai ta bayan ta yi istibra'i, in ta sami ciki da shi har sai bayan ta haihu, kuma ɗan ba za a jingina wa baban ba duk da tana ɗakin nashi idan ya tabbata ta hanyar da za a tabbatar. Amma idan ba haka bane ta je ta yi lalatanta ne, don nan kaga ai tuba za ta yi. Idan kuma ita tsakaninta da Allah ne sai ta yi istibra'i din ita ma tsakaninta da Allah,
ta ci gaba da kawai
zamanta a gidanta ba. Dama mana za a kashe aurenta ne, ai ba wanda ya ce za a kashe aurenta saboda ta yi lalata tana cikin gidan miji, ko aurenta ya mutu, ba wanda ya ce ya aure ya mutu. Illa kawai idan an zaci shigan ciki ne za a istibra'i saboda gudun ikhtilatul ansab. Wallahu a'lam. Na'am. Wanne a ciki? Eh to idan shari'a ta tabbatar dan sa ne saboda ma'aunai na shari'a shikenan alwaladu lil firash. In ya tabbata cewa ba wani ma'auni da ya nuna misali dama yana zuwa ma matansa kuma ta zo da dan bayan watannin da shari'a ta yadda cewa a bayan wannan watannin na uba ne shikenan dan sa ne. Ba ga hadisin Abdu ibn Zum'a nan ba sananne ko kawai iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anti ihtajibi minhu ya sauda ko amma duk da kamannin sa da wanda yayi da'awan sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ya jingina shi zuwa ga uban da aka haife shi a ɗakin sa ba
amma in ya zama ta hanyar DNA an gano misali sun tabbatar cewa wayannan ƴaƴa misali kamar a ce ga ƴaƴa biyu ba nashi bane ba ruwan shari'a da wannan misali suna da ƴaƴa da dama sai wani dalili ya sa aka
yi DNA kamar yanzu da yawa yana faruwa da yawa kwarai da gaske irin in yara ban san ko daga Nigeria ba amma na sani daga wasu kasashe makwabtanmu suna sanar da ni da yawa idan suna son su dauki ƴaƴansu su tafi da su Turai saboda irin child trafficking da ake yi da sauran makamantan wannan to yawanci ana yin DNA dan a tabbatar dan nashi ne zai dauka ya tafi da shi to kuma ana yawan samun crisis a irin wannan sai a yi sai a ce sai ya ga wasiƙa daga embassy cewa wannan ba dan sa bane
subhanallah
ko makamancin wannan to shi dai in dai ya zo akan kaidojin da shari'a ta ce uba uba ne shikenan kawai dan sa ne shi kuma DNA shari'a ta bashi dan shari'a ta bashi shi ko maganar DNA wani abu daban ne ba a ce DNA ba gaskiya bane amma ita dama shari'a ba ta ce dole sai wanda ya haifa ne baban shi abinda shari'a ta ce wanda aka haifa a ɗakin nasa akan gadon sa a cikin lokacin zamantakewan aure shine baban shi ko ba haka ba ita kuma wanda ta je ta yi wani abu can tsakaninta da Allah
sun ne yake da mata guda biyu
na'am
to daya tana zuwa aiki dayar kuma ba ta aiki amma shi dama yafi son a zauna a gida to sai ya zama daya ta hakura za ta zauna a gida to sai ya decide cewa bari ya kama albashin wacce ya raba shi uku a aljihunsa kenan sai ya rika ba wannan wadda take gida kashi daya
na'am
to ba tare da wacce ta sani ba kuma sanar da wacce daya zai zama jidali
ba wani laifi to dama waye ce dole da abin da kai wannan matan sai kai wancan wanda ya ce haka ai dama lura ne da yanayin kowacce zaka yi mata zaka yi mu'amala da ita gurgudan yanayinta shi kuma dole sai ka yi masa komai iri daya wannan ababin adalci amma shi ma adalci gurgudan bukatanta shi ne malamin malikiya suke cewa in aka auro mata wanda ba matsayinsu daya ba ko kowacce a sata gurgudan matsayin irin gidan da ta fito so da haka wannan ma kaman haka ne wannan tana aiki wannan ba ta aiki so da haka ba laifi wannan wacce ba ta aiki ai ita ma tana da wani ƙarin aiki domin zaman da take maka a gida tana maka wasu ayyuka da ba wajibinta bane ta yi maka ko Allah bai daura mata dole sai ta yi maka waɗannan ayyukan da take maka bakila a gida lokacin da wancan ta tafi aiki so da ka ba laifi kace albashin na wannan services din ne ko ba laifi wa babin kyautatawa da babin ka daidaita su kar su zama akwai tafawut mai yawa da makamantan waɗannan
kuma rashin sanar da ita ba shi da wani
ba sharadi bane sai ka sanar da ita
alhamdulillah
ba sharadi bane na'am
akwai hadisin
ga na'am to bismillah akan wasal
hadisin Abdullahi dan Umar da ya saki iyalin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Umar kuma sheshi ya maida ta in ta yi gama wannan haida din ta yi tsaki wannan dai hadisin wai wannan maidawan da ya mata a matsayin sakin bai yi bane ko ku a matsayin saki ɗaya nan
to nan ne malamai suke shikali amma abinda nake so a fahimta wannan fa umurnin malamai sun tafi akan cewa kawai ya keɓanci Abdullahi ibn Umar
na'am
ba wai abu ne wanda yake nufin duk wanda ya saki a bayan zuwa wa mamace a kafin ta yi jini ta yi tsarki shikenan wannan sakin babu shi ba ba malamin da ya faɗi wannan a cikin malamai ina fatan mun fahimta wannan umurni ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khassatan ga sayyidina Abdullahi ibn Umar
ya zama nazilatu aini kenan
yawa na'am
ya sai dai akwai tambaya assalamu alaikum yawa sai dai tambaya na shine irin sa layin nan haka a jiki shi haramun ne koko ya lamarin yake
sanya laya a jiki.
Na'am.
Shin haramun ne ko ya lamarin yake?
Na'am.
Wato shi laya.
Na'am.
Ina so mu gane akwai abubuwa guda biyu. Kuskure ne na Hausawa yasa aka sami ikhtilafi.
Na'am.
Akwai abin da ake cewa aya na Alkur'ani.
Na'am.
Akwai abin da ake cewa tamima.
Na'am.
Tamima irin su kaman guru.
Na'am.
Da ban san sunayensu da Hausawa dan ban saba da su ba ban san suna da kiransu.
Haka yake. Na'am.
To kowanne daga cikin su ya danganta da menene zai bada hukuncin sa. Idan ka rubuta
na'am
ayatul kursi
na'am
ayatul kursi
na'am
baka hada da jini ba
na'am
baka sa shi a cikin wani abu na saban Allah ba
na'am
sai ka nade shi
na'am
ka sa a aljihu
na'am
ko ka nade shi
na'am
karata ya a wuya
na'am
ina fatan ka fahimce
ni na'am
da fatan ka sami tsarin Allah subhanahu wataala saboda al-ayatul kursi ya sha bamban da mutun yaje ya dauki wani sidabaru ya sashi a cikin wani kogon dutse ya dauki wani fatan wata dabba misali nake ya hada wani abu wani surkulle ya rataya da niyyar neman tsarin wannan abin alqur'ani ai mu'afi alqur'ani ba tanima bane so can hadisi da yake kora tama'im ana maganan waɗannan layu amma da Hausa duka layu ake cewa layu da guru wanda boka yake yi da abubuwa da galiban shirka ne neman taimakon aljannu neman taimakon wani Allah tsaface tsaface da sauransu amma idan ya zama Qur'ani ne inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su nemi kamar yanda yazo ko da yake hadisin akwai magana akai hadisin Khalid ibn Walid ko na sanya gashin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin hulansa to amma dai akwai hadisai da dama ala hadal ghirab wanda suke nuni ga hadisin wadancan mutane wanda suka sarkin garin nan da kunama ta harbe shi da sauran dai makamantan wadannan in hadis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai umarni a rubuta Qur'ani a sha domin a sami waraka sahabbai za su sanya tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ruwan su jika su sha don su sami waraka to ya nuna alqur'ani za a iya tashaffi da shi ina fatan an fahimce ni za a iya tashaffi da shi za a iya taharruz da shi amma kada a ciwo kuɗa shi kada a yi taharifin ayoyin Allah a canza ayoyin Allah kada a ta kuɗa shi wannan duka shi kuma yana daukan hukunci gurgurdan abin da aka yi ne ina fatan an fahimta wallahu alam so da aka kalmar laya kalma ce wacce take da rikitarwa dan an ambace ta yawancin mutane hankalin su yana tafiya kan wadancan abubuwan guraye da meye da ake yi na haramtaccen abubuwa to amma idan ya zama abin da aka yi gaba daya babu haramtaccen abu alqur'ani ne misali mutun ya rubuta da fatan albarkan wannan alqur'anin Allah ya bashi lafiya ko albarkan wannan alqur'anin Allah ya tsare shi ko makamancin wannan wannan ba zai zama laifi ba
idan ma sai bi wani dan alis ina ne muka dan so mai tayi
to ni irin wannan tambayoyin bana amsa su ya isa haka ranga ai tambaya kawai ba sai an ce wani yayi kaza ko wani yayi kaza ba na'am
Allah ya saka
lafiya na'am akrawakallah
wa alaikum salam
na'am
naji wani malami ne yayi magana nake so in tabbatar wai kamar yanda bankuna mu suke nan ko ka karbo bashin banki wai ba riba bane tunda wai ba zinare da zinare bane to shine nake cewa
na'am ta a wannan magana ni ma na yi shi ba iyaka amma gaskiya riba ne saboda shi dukiya abinda ake kira kuɗi wato matsala ce mai tsawo menene kuɗi shin akwai malaman da suka tafi akan wannan kaulin da yawa kuma manyan malamai a musulunci da cewa ba riba kwata-kwata sai a cikin a zinari da azurfa fin naqdai saboda su ne suke da samaniya ta hakika duk wasunsu ba mutsafu samaniya bane to amma dai gaskiya wannan kaul ne mai rauni domin aka ce haka in aka ce haka wannan maganan kuma kai tsaye zai nufi kuma babu zakka cikin kuma kudin da ba zinare da azurfa ba. Duk abin da ya hana riba to zai hana zakka. Ina fata an fahimta, ba wani bambanci 100%. Duk wanda ya ce ba za a ba riba a naira da dala, to kuma ba ya da hanyar da zai tabbatar da zakka a naira da dala, dole ya cire su kuma. An fahimce ne? Yawwa. Saboda haka gaskiya akwai malamai da yawa, ko a ƙasar nan akwai babban malami da Allah ya ji kansa da rahama ya tafi akan wannan, Al-Imamu Shawkani ala jalalatihi. Fahimtansa kenan, wannan fahimtar na wannan mutum. Amma dai gaskiya fahimta ne marjuh, fahimta ne mai rauni da ba abin komawa zuwa gare shi ba. Akwai fuskan da dama ni na zaci za a kalli abin, cewa idan kamar misali wata fuska ce wanda wasu malamai suka kalla ta maganar raunin al'umma da sauran makamantan da wadannan abubuwan, inda ake zamantakewa mabambantan addinai da abubuwa makamancin wannan. Amma dai nisan riba shi ne mafi kyau, kada a karbi bashi a banki da yake da ruwa idan ba ya kai lalura ba. To shi kuma lalura ka san ma'anansa, lalura sai ya kai yanayi da koda yake akwai tamzilul hajati manzilatul darura, shi kuma wani abu daban ne. Akwai kuma alhajatu al'amma, wanda ita kuma ana aje ta ita ma manzilatul daruratul khassa. To wannan dai duka wasu abubuwa ne kaman a matsayin al'umma, gwamnati, makamancin wannan. Amma dai kaman wasu ce association, organization, makamantan waɗannan, garinmu ba mu da makaranta, makarantunmu duk na missionaries ne. Misali, ba za mu iya, ba mu da kuɗin da za mu gina standard school, sai mun je mun yorance saboda mu samar da mu ma makaranta, kuma sai an sa mana interest. To a ganinsu za a iya a ranci kuɗin a matsayin al'umma, ba individual ba, a yi makarantan saboda mu ƙara nan mafsada guda biyu, ko? To dai magana ce mai tsawo. Ai wannan magana ni dai kam nayi ta da yawa a karatu, a tafsiri, musamman a ayoyin da suke magana akan riba, in muka zo bayanin su. Saboda haka a takaice dai gaskiya gudan shi shine kiyaye mutum a imanin mutum da addinin sa. Allah ya kare.
Na'am, karan hukumar lahu, dangane da tambayoyin da aka yi guda biyu na wasu mata yadin nan da akan ce sun fita sun je sun yi abin da bai dace ba, wata da aure wata babu. To kasancewa abun yana ɗan koda dai jita-jita ne, maganan yana yawan faruwa a ce mata sun fita haka, wasu ma'aurata sun je sun yi abin da yake ba daidai ba. To shi ne nake so mu roƙe ku da Allah a yi ma kamar ma'aurata bita na haƙƙi na tsakanin ma'aurata ɗin, tunda wani abin da dama za ku ji cewa ƙarancin biyan haƙƙoƙin ne yakan kawo irin haka. Shi ne dama mala nake roƙon wannan
asibiti.
Insha Allah. Insha Allah.
Ni a waɗannan abubuwan ba abubuwa ne da na cika tattauna su a karatu da sauransu ba, amma ba wai don laifi ne tattaunawa ko yin karatu a kai ba laifi ba ne, amma dai yawanci abubuwa ne da suke fi alaƙa da tuhuma da sauransu da makamantan wannan, wanda addini da alaƙan ƴan uwanta da zamantakewa ana gina shi akan kore, tuhuma da zargi ne. In ka lura ko hanyar da shari'a ta sharɗanta a shaidan zina, hanya ce mawuyaciya, kawai dai don dai a ce dai a kar a ma a nisantar da tuhuma da zargi ɗin. Shari'a gaba ɗaya ta ginu akan nisantar da tuhuma da zargi ne. Yawanci ban ce ɓarnan ba ya faruwa ko yana faruwa ba, ba wannan na shiga ba, amma tuhuma ma ta yi yawa tsakanin al'umma yanzu. Tuhuma ta yi yawa, kuma addini ya ginu akan kore wannan tuhuma, da gina abu akan yaƙini da tabbas da sauransu. Allah ya kare mu.